Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu wasallam ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Kuma manata ya himmata al-shaykh ihdiri lana bi hadha al-mahdari faltaqafi bi nadratin tati lana bi zafari. Muna magana akan haqqin aqojina watu mata akan maji. Manzo hakan nafaka ciyarwa. To magana ciyarwa kowa ya ji ta jiya. Tana daga cikin wato abubuwa waɗanda suke wajibabu da ya kamata duka dai abubuwan da ya kamata aka faɗa aka ciyarwa yawwa amma mun faɗi cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da cewa lalle mai iyali ya tsaya ya ciyar da ita ko ya ciyar da su Allah ya gaya mana ya gwargwadon ikon mutum shine zai yi yawwa li yunfiqu sa'atan min sa'atihi ومن قدر عليه رزقه فلينفق بما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ثناء الله تبارك وتعالى على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها ذكرنا سنة دليل يكن شروا لسك بيانا دياوة أشكن سنة تاع النبي صلى الله عليه وسلم شيني فدن النبي صلى الله عليه وسلم يشي تدعمها iza da imta wata kusuha iza kita saita kaciyar da ita idan kaci katafatar da ita idan katafatantu shine muka yi magana akan ciyarwar irin ciyarwar da zaka yi mata da irin kuma tafatantarwar da zaka yi mata aka tabbatar da cewa mutum zai tsaya akan ainihin matsayinsa ba akan matsayinta ba domin akan matsayinta da halin da take ciki ko da halin da ka auro ta sai a shiga rigima in ka auro yar talakawa ko kuma ka auro yar masu da shi kaga za a zo in akwai wacce ba haka ba a gidan kaga akwai matsala to shi sa aka daidaita aka ce a tsaya akan matsayinka akan haka zaka ainihin wato yi kokari ke kuma idan aka samu ki kika zo kika samu matsayin mijinki babba ne to ki gode Allah kake dagawa dan zaka je ka dauko wata ta zama can gidan su ayan gidan zuba hannu ne ba komai amma idan ta zo gidan kuma wannan yake da shi maimakon ta gode Allah ya daga ta samu promotion ta tana cin dambu ko kwaki Allah ya kawo ta shi kuma mai gidan nan baya cin komai sai abubuwa masu kyau sai nama na karamar dabba sai kaji sai dambun kifi ke wani balarabe da ya zo muka yi masa hidima da sharifi da dambun nama sai mun waya daga Morocco ya ce ya shakh nazifi kulli sayyida aina daqiqi laham wa za ma akaltu waqta illa fi baytikum kan kin zo kin ga abin da ma akan to hukar da illa fi baitihi da Allah kila da bi ki tsaya ki nso kar kuma ki zo ki ce kin zo kuma wasu suna nan ba su isa ba duk wannan yana daga cikin sirri na nafaka Allah tabaraka wa ta'ala kuma ya taimaki miji akan tsayawa akan haka ko kuna ka shiru
wal hasilu kad ajma'a al-fuqaha wal muslimina ala wujubi nafaqati liz-zawjati bisharatin an tu'i'ahu bi an tusallima nafsaha lahu wa huwa al-bina'u aw ad-dukhulu fa tahayya'a lahu fi baytihi bil aqd as-sahih wa huwa alladhi yu'akhiru dhalika aw yata'akhkharu az-zifafa bi sababin min qiblihi wa hunaka shurutun lin nafaqati az-zawji ala zawjatihi wa minha ma ya'ti an yakuna ihtibasu zawjati ala zimmati zawji fi zilli aqdin sahihin la fasidin fa an takuna salihatan lil usharati walil khidmati aw yarda az-zawju minha ma duna zalika fa idha maridat qabala ad-dukhuli aw ajazat an al-intiqali min baytiha ila bayti zawjiha lam takun laha nafaqatun jim Allah ya huta haqqu zawji bi ihtibari bi sababin min janibihi fa in kana sabab min janibihi wa fata haqqu zawji bi ihtibari كما إذا حبست بسبب جنايته فلا نفقة لها أما إن كان السبب من جانبه فلها النفقة أما لو امتنعت الزوجة عن معاشرة زوجها لها دون مبرر شرعي اعتبرت ناشزا ولا نفقة لها فالأصل في استحقاق النفقة هو تمكين المرأة الرجل من نفسها فإذا نشزت الزوجة فلا حق لها في النفقة
نعم في إنغانتوا تبتتي وأنما لمينا مسلم شسكا دعاك shine wajibin ciyarwa namiji akan macen sai ciyar da ita abin da ya ci amma da sharuɗa ta zama tana mai bin sa tana mai mika kanta gare shi ba tare da kiba wajen jima'i tana mai tartali na saduwa da miji a koda wani lokaci ya so haka ingantaccen aure da ingantaccen haduwa namiji da mace tana da shirin haka babu jinkiri yayin kuma da aka samu jinkiri bayan aure na tariya ba a tare ba shi kuma miji bai sadu da ita ba to wannan babu zancen ciyarwa har sai miji ya sadu da matarsa sannan ne ake ciyarwa sannan ake walima saboda haka idan za a samu mace ta ki yarda da mijinta ya iya lallaba wanda zai yi da ita tare da cewa aure ne ingantacce tana cikin inuwar aure ingantacce ba bataccen aure ba to wannan zai iya kin ciyar da ita matukar za ta ki yarda da shi a wajen aikata sunna ta aure saboda haka ciyarwar ba ta tabbata sai an tabbatar da haka sannan idan mace ta kasance mai ingantacciyar mu'ashara mu'amala da miji da kuma hidima da yarda ba tare da koma bayan haka ba kuma mai lafiya ta ki yarda kuma da mijin sannan ne ciyarwar miji akan ta za ta tashi dan ba zai ciyar da ita ba sannan matar da take kin yayi jima'i da miji kullun yana dan ƙara mata tuwo tana ci cefa ne ba fashi to kaga wannan shari'a ba ta yarda da haka ba in dai ta yi bijirce ta ki ba tare da uzuri ba ba lalura ba ba wani aljani ne ya zai dame ta ya aure ta ba ba wani makirci ne na makaru akai mata ba aka tabbatar lafiyar ta alau wannan tsari ne na kaidi irin nasu ta yarda da miji to shi ma abinci wala muka ci nanin ba za ta ci ka ba la darara wala dirara ko ba za ka ci ai da can tana yarda da shi ba ai da ba haka take ba daga baya ta tsira haka kai ma da can kana ci da ita yadda ta tsira hakan daga baya kai ma shari'a ta yi maka izini ka tsira hana ta abincin daga baya ba a wasa na da yawa kan nan ne mata suke faduwa amma idan ce rashin lafiya ta kasa da ai saduwa ta aure da ita saboda rashin lafiyar ta ko kuma wata matsala da take tare da ita to wannan babu komai za a nema ai Allah ya yi mata kuma a dinga ciyar da ita kuma Allah ya yi mata kafin mijin ya gaji dan ya gaji kuma abubuwa sun kidaidaituwa kaga shi ma za a iya samun shiga wani rikicin na malamai sannan kuma wato shi haƙƙi na ciyarwa baya tserewa miji wato mutukar da sababin wata daga janibin miji da wani rikici wanda zai haifar da wata damuwa tsakaninsu idan dai ba wani abu bane kamar a ce an samu rashin jituwa ko kuma an samu wani abin da ya dan haifar da wani abin da za a je a yi sulhu ba za ka ce dan kana da wata rigima da matarka ba za ka ba ta abinci ba ba za ka ba ta cefane ba kaza kaza ko ba ka ba ta cefane ba kana fushi da ita to dole ka ba ta abinci wannan rigima da rashin jituwa ba zai hana a ciyar da ita ba ciyar wannan tana kanta sai dai idan ta zo da wata abu na jinaya wani abu ta zo da shi da ya rikitar da kai ta zo da abin da ba za ka iya ɗauka ba ko ka zo kana da shiga damuwa da harkarta irin abubuwan da mata suka iya zuwa da shi wanda zai zama ba shi da dadin fada ko ka dinga tunaninta shi sa yake so mace ta tsarkake zuciyarta ta sallama wa mijinta kanta yayin da miji ya fara tunanin ko tana wata barna ne ko kuma yana fakonta ya kama ta ko kuma ya samu wani abin da zai bata masa wanda zai zama bai ji dadi ba a harkar aurensa da ita irin waɗannan abubuwa marasa dadin fada idan miji ya fara jin kamshin haka to yana iya fara daina bata abinci zai iya hana ta su kuma da yawa mata sai a musu uzuri dan a wajen kokarin su burge suke jefa kansu cikin hadari a wajen abin da ya kamata su samu fita su samu girma anan ne suke jefa kansu cikin garari da yawa ba mace in tana nuna bata da damuwa da mijinta ko tana nuna bata majin bai isa ba ko bata da sha'awar sa kawai a kwanta a tashi bai ta damu da shi ba ko gani take jan aji ne ko gani take bai isa ba ne ko ina ma ba shi ta aura ba da wanda ta aura ya fi shi mukami da girma shine za ta ba da kanta to wannan akwai garari dan duk mucin da za ta zauna ba ta gwada sha'awa ga mijinta ba ta nufin ya to in ba ya san ta ba ko in ba yana da imani da hankali da tunani ba ko kuma ba ya san irin tsaron da yake da ita ba zuciyarsa za ta fara harba masa anya ko ba ta da hulɗa da wasu mazan da ni gani ba ta sha'awa ta to idan aka fara shiga wannan gararin to matsala ta fara shiga an fara shiga matsala dan haka idan mace tana daukan jan aji kai ba jan ko jan sukul ne kika yi wallahi kanki zaki cuta yawwa namiji kamar yadda muke faɗa dangane da mace kayan aras ne da zuciyarsa ta fashe ta hangi wani abu yanzu nan auren ma sai ya lalace kuma mata irin yadda sukan yi misali ita mace ba ta samun yadda ake nema sai ta bayar da kanta duka min qablu wa min ba'du wallahi al'amru komai da komai mai gida kuma ko da kina cikin wata lalura ne da baki da sha'awa to kar ki yadda ki gwada wa mijinki kina da wannan matsalar Allah zai yaye miki ki kama kafa da manzon Allah ki gwada masa lobe ki gwada masa so ki gwada masa bukata shi namiji ne ke mace ne ko da takalifi zaki wa kanki haka domin me domin ki samu tsira ki samu cikakkiyar nafakarki mai kyau ki samu zama lafiya da mijinki amma in kin raina mijinki kina ganin ko bai isa ba ko ke yar yanga ce ko ke yar jin aji ce kina yin wasa a wajen bangaren abin da ya shafi jima'i to za ki kwana ciki soyayya ki da shi ba za ta dawama ba kuma idan mace tana da yanga da miji tana nuna masa ba ta sha'awarsa komai haƙurinsa tunaninsa baya yin yawa ɗan kaɗan zai ɗaya biyu na uku sai ya fara zuwa kan rabuwa in dai bai cika namijin da za a yi sha'awarsa a ja shi ba kuma ɓangaren jima'in maza da mata ko kuma miji da mata ba da baki ba ne ba faɗi ba ne mai gida zo ni wani ma tana ce ma haka wani ma zai jima baya so hulɗa ce da ake yi wato bil muɗabaqati wal mu'amalati sigginan nan da muka ce ita ce ba wai magana ba ce aiki ne a aikace ake akwai ibadar da ba ta yiwuwa bil ƙauli sai bil amali yadda duk zaki yake sa mijinki ya zamanto shauƙin yin jima'i da ke a bauta wa Allah wannan ke zaki da aiki ake yi ba wai magana ake ba mata ba su san haka ba ne gida jiya na ce fa a yi kaɗi yau ma na ce a kame zai yi abin ai ba hauka ba ne da jiki ne da ido ne da kalmomi ne da mu'amala ba annabi ya gaya mana ba
sallallahu alaihi wasallam
jazallahu anna nabiyyana Allah ya saka mu abbargo ma an shiga cikin bargo manzo Allah ya faɗa wa iyali da miji yadda za su yi ba manzo Allah ce kat ka je wa matarka sai ka aika mata yan aike ya rasulullah kana mutun na cikin barbo da matarsa kuma wani dan aike za a aika shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace mu'anaka runguma da kiss da to haka ake to idan ko wannan ta fara samuwa daga mace saboda shi girman namiji yalla bai ne idan ta fara samuwa daga mace to zaka ga kwaras amma wani ma sai ya je karshe zama rafto zama ba lafiya baya iya kusanta iyalin ya zama ma abin tausayi ya zama Allah sarki ya zama fafa lolo me yake janyowa kuma lafiya lo namiji baya lalacewa inda kada an samu matsala ta raunin sha'awa ga namiji ɗayan biyu in ma dai mafi yawa mata su suka haifar da wannan wajen maza ko mata ku haƙuri kan ku ce na koma babun maza a cikin babun dai ake wannan takan samu matsala kan samu matsala to idan aka samu irin wannan kaga an shiga garari saboda aka lalle tunda magana ce ta faɗakarwa kuma ba wai wani barin abu kashi a ciki baya maganin yunwa sannan kuma shi addini an gine shi a cikin bayani ba cikin jin kunya a rufe ba shi yasa sai da Aisha take cewa da aka zo Madina ta ga matan Madina in suka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ta ji labari mata a Makka ba sa iya zuwa su yi tambaya irin wannan wajen manzo Allah har su shi ma sai da Aisha suna yara a jasu a jera kiya a yi tambaya sai a fasa a kasa saboda ba za a iya tambaya wajen manzo ki shi ko annabi uban kowa ne in maganar jini kika zo da shi ki tambaya annabi ubanki ne in maganar mani ce ma a tambaya annabi yana ba da amsa amma mata a Makka da matan sahabbai da sahabbai mata ba sa iya tambaya in sun zo gurin ma'aiki za su yi tambaya irin wannan sai su tsuguna sai su tashi Abuja su tafi sai da aka zo Madina matan Madina in suka zo su zauna gaban manzo Allah su tambayi komai a ba su amsa ba wani jin nauyi ba wani jin kunya dan harka ce ba ta jin nauyi ba harka ce ba ta jin kunya ba saboda haka ma sai da Aisha ta gani ta sha mamaki ta ce Allah ya Allah kai wa matan Madina rahama Allah ka ji kansu su kunya ba ta ana su fahimta addini rahimallahu nisa'al ansar la yamna'uhunna alhaya'u min at-tafaqquhi fi din saboda haka irin waɗannan masaloli dole a tattauna su domin ƴaƴayen ma da suke tare da mu za a aurar da su idan kin zama kida'u ma baki san irin wannan ba ki ɗauki ƴarki lafiyayya kyakkyawa ki je ki kai ta gidan wani miji ta zai can kuma ta zama sagada dan ba ta san komai ba kowa ya zauna ya sanar da ƴaƴansa abin da yake akwai dan sayyidina Muawiya dan Abi Sufyan Allah ya kare da gare shi haka da za a tafi da yarsa yana cikin shauƙin yarsa Abu Durwa za a kai ta gidan miji idan ka duba Muntab kaga irin wa'azin da yayi mata ba abin da ya rufe mata ya koya mata komai amma mace ta zo ta zama a cikin wajen miji bata san yadda za ta yi da miji ba ko kuma ta sani tana jin kai shi ko miji idan ya juya ya rabu da ita shikenan ana nan yau haka gobe haka jibi haka wata rana in an zo in ba ya yi wani abu shine wani matarsa ya zama ina ta shan dauri yana ta nan ma kusa ba zan faɗa ba nan ma kusa ko saboda ya zama rafto ya zama ya lalace ya zama lagwani ba yadda zai da matar shine shan wannan tsimi shan wannan dauri a jika wannan a kantinsa da dauri a gida to mu dai a cikin abin da muka gaya masa wannan jike-jike fa ba zai kai ka ba don mutum ba zai dawoma a cikin shan jike-jike ba fa ka yi aure irin kwaso muku da faɗi ka yi aure shi ne wani aure kar a zo a yi aure ya shayi zo in ji kunya na ce ba wata kunyar da za ka ji namiji baya lalacewa sai dai in an lalata shi sai dai in ya gamu da wata matsala ma ko aljanu ko kuma sihiri ana sihirce gaban mutum a lalata shi ana kuma aljanu suna iya samu ko aljanun ma sai dai ta ɓangaren matarsa idan wani mugun baƙin aljani yana bin matarsa sai a iya raunana shi da wannan duk ana samun haka aka zo aka sa addu'a ai yana masa rubutu ne kuma kullu rubutun da zamma shi ma rubutu mahalli ne da shi aka auren nan kwana kadan kwana biyar ya fito ya ce wa yaran fada yace duk abin da ci kwanan ma shi lafiya ta kalo to saboda haka ba za a rufe ba yan uwa mata ku gyara saboda haka idan ya zamanto ana samun irin wannan matsala har mace tana ki to kaga ta sararwa da kanta ciyarwa saboda haka labudda ne mutum wannan idan aka kaushe wannan amma idan aka samu mugu mu'amala mace ta zamanto haka anan abinda malam yake magana ta zama yar tawaye ta ki sauraron miji ta daurewa zuciyarta ita ma tana son jima'in ta ki dan girman kai ko dan mugun hali ko kuma dan wani lalura din lalura ce fa wannan al'uzuru maqbul idan lalura ce aka tabbatar akwai matsala ko akwai makirci ko kuma akwai sharrin aljannu tare da ita to kaga wannan komai da komai za a ci gaba da yi mata infakin ta komai ba ta da matsala komai a Allah iyaye mata amma idan ta zama nashiza ita wayen gadan miji ita ake cewa nashiza Allah raba mu da ita to in ta zama haka miji ya fahimci haka to ko kare ko brain kare ya kuma lobata baya kansa saboda haka a asalin lamari ita da ciyarwa tana tabbata ne da gurin mata daga maza yayin da mace ta zama mai da'a ta zama mai biyayya a bangaren abin da ya shafi mu'amala ta wato ainihin saduwar miji da mata nan ne kawai to wannan kadai yan uwa ya isa mata musamman matsayin wannan mu'amalar da Allah tabaraka wa ta'ala ya hada ta tsakanin maza tsakanin mace da namiji duk wani rigima da za ta faru tsakanin mata ba abinda ba ai ko dan ba za a yi kun doke doke da matarka sai ka ciyar da ita duk abinda mace za ta yi in dai ba ta zamanto ta fita daga da'ira ta addini tana neman maza ba to wannan ta shiga wani garari da in har ka gane ka fahimci haka ka kuma tabbatar da zargin ka akai ba ma aura ba ciyarwa amma babu wata rigimar da Allah ya yarda ka kyale ta babu ciyarwa sai in ta zama mai maka yanga wajen ba da kanta mace so ba da kanta take gaba daya dan neman yardar Allah in baki yarda mijinki kin zaman gaban mijinki kin yi abin da ila zaki je ki ba ki da wani sai shi shi sa maza masu imani idan mutum yana da mace biyu ko mace uku ko hudu to wacce take da irin wannan halin sai yake tausaya mata yake kokarin gyara mata akwai wanda suke da irin wannan matsala an yi ta gyara ta ki gyarawa amma kalma daya aka gaya mata Allah ya taimake ta abin ya zo karshe nace ka gaya mata ka nuna kai wannan tunanin ka ce mata wanci tausayin ki nake ji ni banna da wasu matan ke ko baki da wani mijin kuma ga ki kamanniya ba fita kike ba kina gida ba ki neman maza amma kina wulakantar da ni ba za ki jima'i da ni ba to ni zan kyale ki duk abin da ya same ki zan barke da Allah amma ni hankalina a kwance ina da wata mata ga wanci ke ce ta uku me zai dame shi mutum yake rayuwa da mata daya to ga biyu dan ta uku ta yi shirme ba sai ka kyale ta ba amma maganar abinci ko an yi girki a gidan nan baki da kwano ki fita ki je ki nema ki ci ko uwar ki ta kada take zuga ki ta kan ko kuma kawar ki kawayen da suke zuga ki dan duk mafi yawan shirman mata daga zuga ne ko mace ta ja ta dage akan wani abin da miji yake so ko rayuwar aurenta za ta zama ba ta da daɗi za ta rayu da damuwa tunda wata muguwa daga danginsu ko wata kawa ta zuga ta ki kaza in an ce mata ki kazan nan wacce take hasadar ta fa kenan take so ta kore ta daga gidan in ta samu mahali ita ta shigo ta ce ki masa kaza kar ki ja baya ta tsaya anan kamar an mata wahayi daga Allah ta ki ta gyara duk wani matsi da za ta shiga da damuwa ta yadda ta tsaya a haka to wannan babu kyau in ta mace yar saranda ce tun farko mace kawai ba ruwanta da komai kamar wannan aka zo za a harbe ne ya daga hannu a haka mace take bin miji la haula wala quwwata ne illa billah saboda haka wannan abubuwa idan wannan matsala ta gifta gaskiya ba za mu ba mace abinci ba mu maza. Magana ta gaskiya, wannan duk san matarsa ta neman yanga tana ja masa aji, to kai ka ja mata sukul daga cikin kana ta ba za ta ci abinci ba. Karamci ne irin na maza, ba wai yaban maza nake ba, na san dai zai yi wuya a samu mutumin da zai ce kar matarsa ba ta abinci a gida, saboda karamci da na musulunci. Amma duk macen da take kiyanga ba za ta yadda da miji ba, ba ta da himman nan, wata sai dai kawai ta kwanta ta zama ita ce mijin. Miji ne fa yake zuwa ya gaji, ya gaji ba zai iya komai ba. Mace kuma ta watsake ta kokari ta hikima da addu'a da ladabi da hila har ta girgiza shi ta karfafe shi a tashi a yi bautar Ubangiji. A rayu babu daren banza. To bar shashancin mata sai ya haifar da miji ya rayu ba daren banza ba, har daren wofi ma akwai. To wannan dole a kula saboda maganar nafaka nan. Ya cika muku? Saboda haka kuma mun gani wato masu magana ma suna tambaya cewa wai shin in aka tambaye ka wato wani aiki ne na mace take yi yake sarrafa da haƙƙin ta na ciyarwa akan miji. Idan ka duba Kano, ka duba abinda muka faɗa, sakaci da wajen jima'i yana saukar da haƙƙinta akan miji. Idan mace ta fita daga gidan miji ta tafi unguwa ko yawo babu izini, shi ma yana sarrafa da haƙƙinta a wajen miji, don bai san ina ta je ba. Don fitar mace ba izinin miji ta tafi bai san inda ta je ba, shi ma yana sarrafa da haƙƙi. Koko ki ce zan je waje kaza, ki tafi ki je wajen, ki je ki zarce ki tafi wani wajen da ba san ina kika je ba. Idan miji ya fuskanci wannan, to shi ma zai iya hana ki abinci, kin sarayawa da kanki wato haƙƙin wato sarayawa. Saboda haka fita babu izini daga wajen miji da tafiya inda aka ga dama, wannan yana sarayar da ciyarwa. Don haka mata su guji fita ba izini, kuma ki guji zuwa in kin ce za ki je waje kaza, ki tafi ki je wani waje. Shi Allah tabaraka wa ta'ala baya kyalewa, yana tona asiri ne har kullum, ba Allah kyalewa yake ba. Ma'anar tun muna lungu an yi wata mata da take yawo ba, sai ta tafi inda ta ga dama tana bin bokaye neman mallakan miji. Ta ce za ta je asibitin murtala, da ta tafi kuma sai ba ta je murtala ba, da yaro a goye a bayanta. Ashe ta tafi wani ƙauye, ta tafi wani gari ne wajen wani boka. Wa iyyazu billahi, kasan Allah, kamar yadda muka faɗa, Allah shi ya iya faɗa. To Allah shi ya iya tona asiri, kuma Allah shi ya iya rufe asiri. Allah ka rufa mana. Da mota ta yi haɗari da ita, karan fari ta karye, ta ji ciwo, ɗan ya mutu. Aka dinga neman miji, aka bugo waya ga wata baiwa Allah da yaro a bayanta, amma an haɗari ya ce shi ba matarsa ba ce. Aka ɗebo su aka kawo su asibiti, aka zo suka zo ya zo ya ganta, kuma ga yaronsa ya mutu. Da ya ɗau ɗansa, Allah ya isa kawai yi mata. A nan gurin bai san wani irin karerewa ma ta yi, amma a take nan ya ba ta saki uku, tunda ya zama mai zafi ne. Amma idan irin da'iranmu ne na alin zawiya, Allah ka kiyaye, ai lafiya ta za a fara nema ta, watsake tukunna in ya so a tattauna wannan. Shi kuma yaro da Allah ya karɓe shi, a je a yi masa mai sutura. To kaga irin wannan fitar ita take janyo garari. To da za a ce to ba wani zancen nafaka, ina ta je? Saboda haka labudda mutum ya zama to yana mace mata su dinga lura, su tsaya ƙarƙashin izini. Duk wanda aka ce mallakarsa ake yi, ba yadda zai yi. Saboda haka kuma maza su kuma su daɗa yin haƙuri kafin su hau kan janye ciyarwan nan, su tauna, su ciza, su busa, su yi ƙoƙari a dinga yi wa mata uzuri, kuma a dinga yi musu wato ainihin afuwa, domin mafi yawa abubuwansu nadama ce a ciki. zai yi wuya harkokin mata sai waɗanda Allah ya kange ya tsere, amma mata inda duk suke suna yin abu ne a ƙarshe su zo su dana sani. Idan kai namiji, tunda Allah ya ce mu ne kawwamuna ala nisa'i, idan ka san haka to sai ka kwantar da hankalinka ka dinga yin afuwa gare su. A ƙarshe ya zama lallai mu kawo wata hikaya wacce take annabi Musa ne abin ya faru da shi. Yana zaune sai shedan ya zo shigewa da buhu a bayansa da kaya a ciki, sai shedan ya ce da annabi Musa, ya annabin Allah sanar da hutawa. Sai ya ce a Iblis, ina za a ne? Sai ya ce ya annabin Allah, Allah ne ya aike ni da wasu kaya guda uku, zan je an kawo masu su. Ka san shedan da surutu. Annabi Musa bai ce makofan ba, sai ce ai zan je da girman kai ne, zan je an kaiwa sarakuna da ‘ya’yansu, da hasada zan kaiwa malamai da ‘ya’yansu, da na sani zan je an kaiwa malamai, zan je an kaiwa mata. Sai a wannan ukun sai wanda Allah ya toge, sai wanda Allah ya tsare. ‘Ya’yan sarakuna suna jina, sun san girman kai irin nasu ba magana. In an koma gidan malamai, kowa ya sani ‘ya’yan gidan malamai ba daɗi. Sai addu’a an zo gurin ya rayuwa kan dai gidan malamai ne ya dai kai dai dan hasbunallah wa ni'mal wakil, ba ka da wuri sai hasbunallah, in ba haka ba kuma a dandaka ka saboda hasada. Su kuma mata da na sani, da na sani yanzu za su jefa kansu sai waɗanda Allah ya tsare. Yanzu nan mace za ta ce in ka isa ɗan halakka ba ta ka sake ta. Shi kuma mutum zai tuna ɗan halak ɗin ne fa, sai ka sake ta. In ka sake ta sai ta fara iyo. Wani almajiri an yi haka, aka zo wajen Hajiya ta ce in dai shi ɗan halak ne ba ɗan haram ba sai ya sake ta. Shi ne ya ce shi ya yanke shi sakinta zai ya ta ce to kai haƙuri. Baba, yanzu a ce mata kai haƙuri na ce maka. Aka sulhunta su ya tafi. Ana magaruba ya shigo ya ce shi fa zai iya rayuwa da ita. Ta yin kai haka ka taimake ta. Ita mace ba a yi mata abin da take so lokacin da take so. Ka batta sai hankalinta ya kwanta ta nutsu in ya so, kai kuma ba rigima komai ba komai, sai ka dubi Allah ka girmama ta kuma kai mata alheri, sai ka bata abin da take so din tunda kai dan halaƙin ne. Amma ta sau so kai kaza kai mata ai koma ba za ta ji wannan zafin ba. Nadamar ta ƙarfi ce ƙwari dan gaban ta je gidan wani karta kuma cewa a sake ta. Saboda haka mu dinga lura da haka, da fatan Allah ya bamu dacewa, Allah kuma ya bamu wato hanyoyi na samun tsayawa da nafakar dan albarkacin manzo Allah. Alhamdulillah wassalam.